sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Fatan an wani lafiya. Hadisa Kari ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki suke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi 11 ga watan Oktoba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud ba makanan labarai.
To babban Inspector General ɗan 'yan sandan Najeriya Muhammad Adam ya soke runduna ta musamman da ke yaki da masu fashi da makami, wato SARS. Ana ci gaba da bikin tunawa da ranar ɗaya mace a duniya wacce ta zo a shekarar da duniyar ke fuskantar annoba da kuma tattalin arziki. Sannan za ku ji cewa cibiyar Johns Hopkins da ke bibiyar al'amuran cutar ta coronavirus ta ce adadin masu dauke da cutar ya haura miliyan 37.2 a duk faɗin duniya.
Kanan labaran kenan. To kuma yadda kuka ji a kanan labarai, yau 11 ga watan Oktoba ake bikin tunawa da ranar ƴaƴa mata. Wata majalisar ɗinkin duniya ta ware domin tayar da al'ummomi da gwamnatoci daga bacci kan batun mutunta 'yancin 'yan mata baya da tarin ƙalubale da suke fama da su a zamantakewar yau da kullum.
Muna yawon waye kai ga iyaye da su da kansu yaran su ma, saboda mafi yawa yanzu in ka je ƙasar Hausa yara an yi sa musu talla a cikin kai, kuma ana musu aure tun suna yara ƙanana.
Har ila yau albarkacin wannan rana ce ya sa daga abokin Najeriya wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta tattauna da Hajiya Rabi'u Galadima, tsohon darakta a fannin kula da samar da ci gaba ga yara mata a ma'aikatar harkokin mata ta ƙasar, domin jin matakan da suka kamata iyaye su rika ɗauka wajen inganta yanayin rayuwar 'ya'ya mata.
A zo visiting matan nan ba ta da komai, ta nemi haɗin kan mai gidanta ya tallafa mata ko da ɗan abin da za a saya yarinya gari da gyaɗa a kawo mata makaranta. Ran visiting wallahi wajen 80% ba sa iya yi.
Za kuma mu leƙa jihar Lagos, inda za ku ji cewa bayan haɗarin fashewar gas da ya kashe mutum 5 a ƙarshen makon nan a Lagos, za ku ji irin matakan da masu ruwa da tsaki suka ce ya kamata a riƙa ɗauka domin kare afkuwar haɗarin fashewar ta gas.
Yayi abin da zai tada wuta kowane iri, ko na lantarki, ko na sigari, ko na sinadarin iskar salansan mota, ko na mashin, ko na waya na handset, ma'ana masu waya da handset a cikin kamfanin gas da ka haɗa da matsala.
Madina mai shanu kuma na nan tafa da shirin matasa a duniya da ke zo, amma duk kafin nan fa sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wani.
Jama'a assalamu alaikum. Babban Inspector General ɗin 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu ya soke runduna ta musamman da ke yaki da masu fashi da makami ta SARS. Wannan mataki na zuwa ne bayan jerin zanga-zangan da wasu manyan biranen Najeriya suka fuskanta, inda ake zargin rundunar ta SARS da cin zarafin mutane, a wasu lokuta ma har da kisa, zargin da rundunar ke musantawa. Inspector na 'yan sandan ya bayyana ɗaukan wannan mataki ne a wasanarwa da aka raba wa manema labarai a Abuja, wacce wakilinmu Hassan Maina Kaina da ke Abuja ya gani.
Wato ƙarin bayani shi ne, ƙasasa 'yan kwanakin nan ana ta yin zanga-zanga a sassa daban-daban na Najeriya domin ganin an kawo ƙarshen wani runduna ta musamman da yake da 'yan fashi da makami, wato SARS. Kuma zanga-zangar na ɗaukan sabbin salo, inda mutane da dama suke zuwa na ɓacin ransu dangane da yadda wannan runduna take danna haƙƙin bil'adama da kuma cin zarafin ɗan adam. To a wani zamanin musamman da ya yi da manyan jami'ansa, ɗazu-ɗazun nan shi shofeta a jihar 'yan sandan Najeriya ya ba da sanarwar soke ita wannan runduna da ake kira Special Anti-Robbery Squad, ko kuma SARS a taƙaice ciki.
To Hassan, mecece makomar jami'an da ke cikin wannan runduna ta SARS kenan?
An duka wato jami'ai da suke wannan runduna za a mai da su sauran sassa na 'yan sanda suke wani aikin ɗan sanda ne da kullum. Za a fidda wani sabon tsarin yaƙi da 'yan fashi da makami da kuma masu garkuwa da mutane da sauran manyan laifuka. Wato kamar za a kaddamar da wata sabuwar runduna ce wacce za ta maye wannan gurbin wato runduna ta SARS ɗin. Za a samar da wani dandali da zai ke tuntuɓar juna tsakanin su jama'a da kuma shugabannin 'yan sanda, domin ganin cewa an samar da kyakkyawan tsari na tsaro a tsakanin jama'a.
Wakilinmu Hassan Maina Kaina kenan da ke Abuja. A yau Lahadi ake bikin tunawa da ranar ɗaya mace a duniya, wacce ta zo a shekarar da duniya ke fuskantar annoba da kuma tattalin arziki, waɗanda suka ƙara jefa ‘ya’ya mata cikin halin ƙaƙanikayi. Majalisar Ɗinkin Duniya, wacce ta ware wannan rana domin a riƙa tunawa da kiyaye haƙoƙin mata, ta ce annobar coronavirus ta ƙara ta'azzara irin wahalhalun da yara mata ke fuskanta a fannonin ilimi, auren wuri, cin zarafi, da kuma taƙaitaccen damar da ‘ya mace ke da ita wajen a dama da ita a fannin tattalin arziki. Shamsiyya Sabo ɗaliba ce a Jamhuriyar Nijar.
To idan kuma za a koma ɓangaren aikin yi, mace kin san kin yi karatu, kina da diploma inda ya kamata in kika kai wuri kaza za a ɗauke ki. Amma ba za a ɗauke ki kai tsaye in ba, sai an nemi wani abu da gare ki kafin a ɗauke ki, su tambaye ka ka yi misayin aikin da mutuncinka.
Wasu bayanai da Majalisar Ɗinkin Duniya ta wallafa a shafinta na yanar gizo sun nuna cewa nan da baɗi mata da 'yan mata miliyan 435 za su riƙa rayuwa a kan dala 1.90, yayin da wasu miliyan 47 za su tsunduma cikin ƙangin talauci sanadiyar annobar COVID-19.
Madalla, to kamar yadda kuka ji a farkon shirin, yau 11 ga watan Oktoba ake bikin tunawa da ranar 'ya'ya mata, wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tayar da al'ummomi da gwamnatoci daga bacci a kan batun mutunta 'yancin 'yan mata bayan la'akari da tarin ƙalubale da suke fama da su a zamantakewar yau da kullum. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Salamin Munabarma, ya haɗa mana rahoto akan wannan rana.
La'akari da yawaitar ɗabi'ar toye haƙƙi da cin zarafin 'yan mata a sassan duniya ya sa a shekarar 2011 Majalisar Ɗinkin Duniya ware ranar musamman da nufin ankarar da duniya irin ƙalubalen da 'yan mata ke fuskanta. Bayanai sun yi nuni cewa wannan matsala ta fi kamari a ƙasashe masu tasowa saboda dalilai masu nasaba da al'adu ko yanayin tattalin arziki. Sabili kenan ƙungiyoyin kare haƙƙin mata da yara ƙanana ke matsakaimi wajen ayyukan faɗakarwa. Hajiya Halima Jido na daga cikin masu wannan fafutuka a nan Nijar.
Muna yawon waye kai ga iyaye da su da kansu yaran su ma, saboda mafi yawa yanzu in ka je ƙasar Hausa yara da an yi sa musu talla a cikin kai, kuma ana musu aure tun suna yara ƙanana. Kenan muna kwatanta musu 'yancin su na farko dai su samu horo, su samu ilimi, su samu tarbiyya, su samu kiwon lahiya sosai. Muna waye ma iyaye kai da su ma yara haƙƙinsu ne a basu ilimi, haƙƙinsu ne a kare lahiyarsu, haƙƙinsu ne a kare mutuncinsu. Kuma ita ma gwamnati daga ɓangarenta tana aiki da ƙungiyoyi masu zaman kansu da masu hannu da shuni, suna aiki hannu da hannu. Su wanga suna da ƙarfi, su wanga suna da ƙarfi.
Cin zarafi a yayin neman ilimi ko neman aikin yi na daga cikin ƙalubalen da ke gaban 'yan mata a wannan zamani da daular duniya ke ɗaukar hankalin mutane, kamar yadda wata ɗaliba Shamsiyya Sabo ta yi mun bayani.
A ce ka zo ka yi jarabawa, ka rubuta, kuma ka san ka yi ƙoƙari, amma wanda bai zo rubuta ba, idan ka dibi makin sai ka ga ya fi naka. To kuma ba wani abu ne yake kawo hakan, alaƙa ce da ke shiga tsakanin malamai da kuma ɗalibansu. Saboda indai har ita mutum za ta yi tuka abin da namiji ya sa ta koma menene, to shi mako ba zai ji wahalar sa mata maki ko nawa ne ba. To idan kuma za a koma ɓangaren aikin yi, mace kin san kin yi karatu, kina da diploma inda ya kamata in kika kai wuri kaza za a ɗauke ki. Amma ba za a ɗauke ki kai tsaye in ba, sai an nemi wani abu da gare ki kafin a ɗauke ki, su tambaye ka ka yi misayin aikin da mutuncinka.
Jin ta bakin 'yan mata akan dukkan abubuwan da ke wakana a sahun al'umma wata hanya ce da ke bada damar warware bambancin da 'yan mata ke fuskanta a halin yanzu. Maudu'in da shugabar kungiyar matasa ta Genome Falmata Taya ke ganin zai baiwa 'yan matan Nijar kwarin gwiwar shiga zaɓuɓɓukan da ƙasar ke shirin gudanarwa a ƙarshen shekarar 2020.
Al'ummar Nijar kashi 54 cikin 100 duka mata ne, a matan ma kuma ga matasa su ne kashi 70. Kenan 'yan matan ne su san da su ma sai an dama da su, suna iya zama 'yan takara a magajin gari, a gunduna, a majalisa, dokoki, a gwamnati. Duk waɗannan abubuwa ne wanda constitution in Nijar ta ba ma mace da namiji kowa dama ya je ya gwada sashi. Kenan ita diya mace ya kamata ta kawara ma 'yan siyasa cewa su yanzu sun kare suna tafi ana musu rawa, su ma za su zo a dama da su.
A ci gaba da karfafa matakan kare haƙƙin ƴan mata. Gwamnatin Jamhuriyar Niger a shekarar 2017 ta kafa dokar haramtawa iyaye cire ƴan mata daga makaranta domin ba da su aure, bayan lura da yadda wannan al'ada ke ƙara jefa jinsin ƴan mata cikin mawuyacin halin rayuwa. Baiwa ƴan matan yau dama tamkar inganta hanyoyin tabbatar da haƙƙin mata ne na gobe, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sule Mummuni Barma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Za kuma mu sake komawa kan batun na ranar Amace da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware na yau, bayan Mahmud ya karanto mana ƙarshen labaran duniyar.
Cibiyar Johns Hopkins da ke bibiyar al'amuran cutar ta coronavirus ta ce adadin masu ɗauke da cutar ya haura miliyan 37.2 a duk faɗin duniya, yayin da sama da mutum miliyan sun mutu. Amurka, wacce ke da sama da mutum miliyan 7.7, ta kasance ƙasar da ta fi kowace yawan masu cutar. Sai dai ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma sun yi hasashen cewa akwai yiwuwar India ta ɗara Amurka a yawan masu cutar ta COVID-19, yayin da ta ba da rahoton cewa adadin masu ɗauke da cutar a ƙasar ya kai miliyan 7 a yau Lahadi. Ma'aikatar lafiya a India a ranar Lahadi ta ce an samu ƙarin mutum 74,383 da suka kamu da cutar cikin sa'a 24 da suka gabata. A ranar Asabar, Brazil ta isa wani sabon mataki, inda ta kai adadin sama da mutum 150 da suka mutu sanadiyar cutar ta COVID-19, a cewar ma'aikatar lafiyar ƙasar. Azerbaijan ta ce a daren jiya dakarun Armenia sun harba makamai cikin birnin Ganje da ke ƙasar. A wani sako da ta wallafa a shafinta na Twitter, ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Azerbaijan ta ce a daren ranar 11 ga watan Oktoba dakarun Armenia sun kai harin roka a Ganja, birni na biyu mafi girma a ƙasar, wanda yake nesa da filin daga. Harin ya halaka fararen hula 7 ya kuma jikkata wasu 39 cikinsu, har da yara ƙanana. Sai dai ma'aikatar tsaro da ke Nagorno-Karabakh ta musanta wannan zargi, wanda ta ce ba shi da tushe balle makama. A ranar Asabar, wani shirin tsagaita wuta da aka cimma tsakanin Armenia da Azerbaijan ya fara aiki, wanda aƙalla ya taƙaita munanan hare-haren da ɓangarorin biyu ke kaiwa juna kan takaddamar yunkurin ɓallewar yankin Nagorno-Karabakh, wanda ƙasashen biyu suke ikirarin nasu ne. Ministan tattara bayanan sirri a Isra'ila ya ce suna adawa da duk wani shirin sayan jiragen yaƙi ƙirar F-35 da Qatar ke ƙoƙarin yi daga hannun Amurka, inda ya nuna buƙatar ganin Isra'ila ta ci gaba da kasancewa mai ikon faɗa a ji ta fuskar soji a yankin. Minista Eli Cohen ya bayyana hakan ne a wata hira da gidan rediyon dakarun Isra'ila ya yi da shi, inda aka tambaye shi kan wani rahoto da kamfanin dillancin labarai na Reuters rawaito, wanda ya nuna cewa Qatar ta miƙa wa Washington buƙatar ta sayan jiragen yakin ƙirar F-35. Kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters rawaito, da aka tambayi Cohen ko za su nuna adawa da hakan, sai ya ce eh, saboda tsaronmu da ƙarfinmu a yankin su ne abubuwa mafiya muhimmanci a gare mu.
Karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, albarkacin wannan rana ta Amace da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware, wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim ta tattauna da Hajiya Rabi'a Galadima, tsohuwar darakta a fannin kula da samar da cigaba ga yara mata a ma'aikatar harkokin mata ta ƙasar, domin jin matakan da suka kamata iyaye su riƙa ɗauka wajen inganta yanayin rayuwar 'ya'ya mata, musamman a fannin ilimin 'ya mace da ke zama tushen cigaban duk wani tattalin arzikin ƙasa da zamantakewar al'umma.
Wannan damuwa ce babba na ɗaya dai mata ko suna da sha'awar ƴaƴansu su ilimi da yawa ba cika ba su haɗin kai ba kalilatan ne. Malama, ina baki wannan misali ne a sanda na yi principal. Na yi principal ta boarding ta ƴan mata a Kano, na yi a Kabo, na yi a shekara, na yi a WATC Goron Dutse. Wallahi da yawa, a sannan ma in the 80s nake baki labari. Mace za ta zo ta saffashe miki da kuka, ta je ta sai da Samira ga abin da ta iya tara kenan, ma an shi yarinya ma ajiye ta. A zo visiting
matan nan ba ta da komai, ta nemi haɗin kan mai gidanta ya tallafa mata ko da ɗan abin da za a saiwa yarinya gari da gyaɗa a kawo mata makaranta ran visiting. Wallahi wajen 80% ba sa iya yi. To saboda haka a gaskiya malamanmu suna da aiki, dole sai an yi wa'azi ya shiga musamman ƙasar Musulunci da mun san cewa akwai kwanciyar kushewa, akwai nauyi da Allah ya dora wa iyaye akan su, wanda duk wanda yi wasa da shi wallahi sai ya kuna da macen da ƴaƴan da za ta haifa, duk nauyin namiji ne.
Wanda mataki ya kamata iyaye su dauka wajen ganin sun inganta rayuwar yara mata, duba da yanda abubuwa suka sauya a yanzu da ake yawan samun cin zarafin yara matan, kuma wani lokaci akan samu hatta iyaye maza ma suna cin zarafin ƴaƴan su da yin lalata da su.
To ni dai anan zan yi roƙona na musamman zai tafi ga iyaye maza, nauyin akan su yake, su duba Allah, su duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nauyin da ya dora akan su, su rike amana da Allah. Yau ko ba ka da kuɗi kana ba matar kaɗan haɗin kai, kaɗan yanko kaɗan ka ce ta ajiye, kaɗan yanko kaɗan ka ce ta ajiye, wallahi za ta tabbatar yarinya ka ta fita a cikin tsafta, ta tashi a tarbiyya babu zancen tallace, duk talaucinka kaka saka ƙarƙata ta fita na tallace, wanda ke uwarta ki tsaya ki sana'a, kanki tura ƴaƴa zai ta lalace, ba a zaunar da ita an gaya mata mahimmancin ilimi ya shiga kanta ta san za ta iya zama wani abu a ƙasan nan ba. To iyaye mata su ma suna da aiki, dole a zaunar da su a ringa yi musu wa'azi, ana yi musu lecture, to ki tsaya ki nutsu, ki tsaya ki karatu, ki tsaya ki biyayya ga duk wani babba da kika shige a wannan, kanki tsallake shi, ki durƙusa, ki gaishe shi, ki ba shi girman ki. To shine martabar iyaye da kakanni da tsofaffin unguwa za ta dawo, domin in ka ga dan wani ko jikan wani yana abu ba daidai ba dole ka kwaba mishi.
To tare da dama akan musguna wa mata ta fuskan al'adu, inda yawancin lokaci ake nuna cewa akwai abin da maza za su iya yi wanda mata su ba za su iya yi ba, lamarin da ke kai ga ana tsangwaman su, me za a iya yi wajen samun daidaito a tsakani?
Ya ai wannan saka abubuwa na al'ada shi ya fi cutarmu, kuma dole mu rage abubuwa da ba addini ne ice ba, duk wani abu na al'ada da aka san ba mai kyau ba sai a rage shi, wanda yake mai kyau sai a inganta shi, amma muddin za mu tsayawa al'adu marasa amfani waɗanda ba za su sa mu ci gaba da ƴaƴanmu da jikokinmu musamman mata a ba su mahimmanci su ci gaba ba, to za mu daɗe a cikin duhu, kuma Allah cikin hikimar shi ya fidda mu daga cikin duhu, ya fidda mu daga cikin jahilci. Kuma Bature ma ya faɗa, to educate a girl child or a woman is to educate a nation. To babban abu mafi fa'ida shi na ilimantar da al'umma, particularly me girl child, saboda duk abin da ya mace aka ilimantar da ita, to nation guda za ta yi building.
Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim. To bayan hadarin fashewar gas da ya kashe mutum 5 a ƙarshen makon nan a jihar Lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya, a sarwa da tsaki a fannin amfani da wannan makamashi sun ce akwai matakan da ya kamata a rika ɗauka domin kare aukuwar hadarin fashewar ta gas, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Babangida Jibrin ya aiko mana daga Lagos.
Wannan gobara ya zo ne kasa da wata daya bayan aukuwan makamantan irin waɗannan hatsarurruka da ya shafi walau dai gidajen sayar da gas na girki ko kuma gidajen mai a kewaye da kuma birnin na Lagos. Alhaji Ali Adamu Gado shine shugaban kamfanin Admar Blue Energy Limited da ke hada-hadan iskar gas, kuma na tambaye shi dalilin da ke haddasa hatsarurruka na gas da ake sayarwa ga jama'a.
Na farko rashin kula ne, ya kamata ana duba layin gas din da ma'aunin gas din da hanyoyin lantarki na gidan. Rashin tsaida da kuma bin dokoki da aka tsaida a wannan kamfani yana haddasa da matsala sosai. Abun lura shine shi sinadarin gas din ba abun da ke ganuwa bane, kuma jin warinsa gaskiya sai mai hanci, da akwai wanda shi baya jin wari ko yaya take. Idan sinadari ya yadu a cikin kamfanin gas ko ko haraban kamfanin gas din, to fa an shiga matsala na daya. Matsala na biyu kuma shine a kiyaye abin da zai tada wuta kowane iri ne, ko na lantarki, ko na sigari, ko na sinadarin iskar salansan mota, ko na machine, ko na waya na handset, ma'ana masu waya da handset a cikin kamfanin gas din da kan haddasa da matsala. Matsala na biyu daga ma'aikatan gidan gas din, ana samun kuskure da dama wajen su, rashin maida hankali a wajen aiki, kiyayen gugun karfi da karfe, shi ma yana haddasa da irin wannan matsaloli na wuta
da kuma aikin na'ura wanda ke sunsunan sinadarin gas din.
Ga koya masu amfani da gas din ke ji game da irin wannan hatsura da ke faruwa, ga dai Babangida Sada wani mazaunin birnin Lagos kuma mai amfani da gas na girki.
Magana gaskiya, magana gas akwai hadari mai yawa tattare da ita. Saboda shi gas duk inda yake kasan akwai matsala. Ya kamata a ce duk wani wanda yake sayar da gas a ce yayi borehole a kowa kowane lokaci yana wanke ainihin tukunyar gas din a wajen wanda zai rika samun shiruwa saboda rana. Kaga in yana samun sanyi yana dumama, to insha Allah za a samu saukin fashewa. Saboda shi gas da kake ganin shi kanan bomb ne. Kowane lokaci in ya tashi zai iya halaka al'umma da dukiyoyi da gidaje.
Da kowane mataki za a bi domin magance irin wannan matsala, ga dai Alhaji Ali Adamugado.
Yaya za a magance wannan matsala? Na fari fadakarwa. Su ma'aikatan kullum ya zamanto ana fatakar da su kullum akan ma'amala da wannan sinadarin. Na biyu, bin dokokin hatsari da tsaro na gidan. Na uku, aje matakan kariya. Ma'ana na fari, kamar shi na wurin da ke sunsunan shi sinadarin gas din. Ma'ana a turanci leak detector. Na biyu, bokutan kasa akan aje wurin saboda incidences haka nan. Sai sinadarin kashe wuta, ma'ana fire extinguisher kenan kuma da sauransu.
Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Madina Hishanu ta gabatar da shirin Matasa a Duniyar Gizo. Masu sauraro, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa da ni, Madina Dahiru Mai Shanu, a cikin wani sabon shiri na matasa a Duniyar Gizo. Shirin da ke tabo duk wani lamarin da ya shafi yanar gizo. To a cikin makon da ya gabata mun mayar da hankali ne kan yadda amfani da internet ke shafar walwalar matasa a gida da kuma wasu batutuwa masu alaka da hakan. To har yau muna kan wannan maudu'i. A yau za mu kawo muku ci gabar hirar da abokiyar aiki na Halima Abdulrauf ta yi da wani matashi wanda ya kware kan harkokin da suka shafi kafafen sadarwa, wato Malam Aliyu Aminu. Da yadda hirar tasa ta kasance,
ka gamsu da maganar da marigayi Albert Einstein ya faɗa, ya ce akwai lokacin da za a zo fasahohin zamani za su fi mutane wayo.
A tabbas sosai ne, gashi nan duk muna gani yanzu kaɗan-kaɗan harkar technology ɗin gaba ɗaya yana mamayar kowane ɓangare na rayuwar. Za ka zo ka ga abu, za ka gani a waya sai shiga mutum yana ta mamaki kamar wani abu ya yana ta da. Ka duba ba abin da na zo na sa a kan, ka duba ya buga lissafin nan ba haka fa daidai ba, ai marigayi mun shiga wannan zamanin. Sai dai kuma kawai dai mutum ne kai karan kanka za ka zo, shi sa neman ilimin dai ba wai za ka daina shi ba ne, za ka ci gaba da yi saboda kai ma dai ka dan samu ka yi computing, because abin da abin tsoro yanzu za ki zo ki tafi wurin aiki ma za ki zo ki ga na'urorin ma da ake amfani da sai ki ga ba a ma buƙatan shi ɗan adam ma ya zo ya yi, saboda akwai na'urori da sunan kala-kala da su za su yi aikin. Aikin da mutum za ka nemi mutane goma za su yi, amma sai ki ga na'ura guda ɗaya, computer ɗaya ko wani technology guda ɗaya da aka yi shi zai zo ya yi wannan aiki. To mun fara da wannan maganar da Albert Einstein ne. Gaskiya ne mun fara shiga wannan zamanin, gashi nan muna gani kullum muna gani har motoci ma za ki zo shiga mota da internet da phone.
To bincike sun yi nuni da cewa yin amfani da internet a yayin gudanar da aikin gida na jawo matsaloli da dama. Ko ka taɓa fuskantar matsala a yayin amfani da internet a gida?
Sosai sosai, su matsaloli za su ana taimaka magana baka ji ba, wata yila ko wani abu ne muhimmi ana buƙatar hankalinka akan abin, amma sai shiga saboda internet kana kan internet zo a taimaka magana ba sai zo ya sa wani abu a cikin ran mutum sai ya ɗauka, ko kuma kana yi mishi ne kana sane ko wulaƙanci kake masa ko wani abu har ya zo ya affecting din yanayin relationship. Sai ka ga kun zo kuna cece kuce akan abin da bai kai ya kawo ba, to kowannan cece kucen da kuke da fatan lokacin da kuke a wannan lokacin a kin ga matsala ne duk dan saboda me, saboda kawai hankalin kana kan internet. Za ka iya haƙuri baka tsaya kai mu'amala, yanayin mu'amalarka da mutane ya canza. So dama so tari ni kaina duk da ni ma na san ina yi, but mafi yawanci idan na je wuri aka zauna sai ki ga an zo an taru da an saba a yi hira, saboda shi dan adam ai sai da wannan socialization din, sai da wannan mu'amala aka shi Allah ya riga ya tsara mishi. But unfortunately yanzu mun kai zamanin da gaba ɗaya harkar yanar gizon nan ya dauke mana hankali. Abokanan mu sai ki zo ki ga mutum zaka je ki ga yana zaune a gida, saboda kana zaune a gida ne, kana zaune a cikin daki, ka tashi waya ka zaka iya hira da mutane dari in kana so. But a zahirance idan kina zai ka tashi sai ki zo ki ga duk da ina da abokanai akan harkar yanar gizon nan ba, amma idan aka zo da gaske da gaske ba zan iya kirga yawan abokanan da, saboda bani da su ma da yanayin salayyar daban ne, because shi wannan internet din nan kana gani kamar duk mutanen nan duk abokai ne, duk mutanen nan duk na san su, amma duk ba haka bane. Matsala sosai sosai wanda idan muka tsaya zamu ce zamu yi mu magana wannan matsalar gaskiya zamu dauki lokaci sosai.
Na'am, to a takaice dai menene shawararka akan yin taka tsantsan game da amfani da internet a gida?
To ni ne kawai dai abin da zan ce idan yana da kyau, ko da internet din yana nan ana amfani da shi, yana da amfani, yana da nashi advantages, amma ya kamata a ce misali idan ni magidanci ne ka zo kana da internet a gida, zaka sa lokacin da za a yi amfani da shi, kada ka bari kamar bare ta nan, kana da yara akwai lokacin da ya kamata a ce idan ka shigo gida ka san wannan lokaci ne na kai da iyalinka, na kai da matarka, ko dike da mijinki ku zauna ku yi hira ku fahimci juna, a bada labari mai faru yau me kike yi yau, a'a yaya kaza ya faru, me za a yi gobe. To yana da kyau a gida a ce akwai tsari, akwai lokacin da za a yi amfani da internet, da in ba wai ya kama dole ba za a yi amfani da shi, amma kuma akwai lokacin da gaba ɗaya ba za a yi wannan mu'amala ba, za a ɗauka shi ne za a ajiye shi gefe sannan sai mu zauna sai mu hira yadda ya kamata. Ina gani ɗaya daga cikin matakan da ya kamata a dinga ɗauka kenan.
To madalla Malam Aminu, mun gode da zuwa wannan daure don yin tattauna akan wannan maudu'i da muka ɗauka a yau.
To a gaida Malam Aliyu Aminu da wannan bayani. To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon. Godiya ta musamman ga abokiyar aiki na Halima Abdurra'uf wacce ta taya ni gabatar da shirin. Sai kuma wani mako idan Allah ya kaimu. Ni ce take Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC.
A gaida Madina mai shanu, yanzu kuma sai labarai, amma fa a takaice.
Babban sifaitan jiran ɗin 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu ya soke runduna ta musamman da ke yaƙi da masu fashi da makami ta SAS. Wannan mataki na zuwa ne bayan jerin zanga-zangan da wasu manyan biranen Najeriya suka fuskanta, inda ake zargin rundunar ta SAS da cin zarafin mutane, a wasu lokuta ma har da kisa, zargin da rundunar ke musantawa. Sifaitan na 'yan sandan ya bayyana ɗaukan wannan mataki ne a wasu sanarwa da aka raba wa manema labarai a Abuja. A yau Lahadi ake bikin tunawa da ranar 'ya mace a duniya, wacce ta zo a shekarar da duniya ke fuskantar annoba da kuma da tattalin arziki waɗanda suka ƙara jefa 'ya'ya mata cikin halin ƙaƙanikayi. Majalisar Ɗinkin Duniya, wacce ta ware wannan rana domin a riƙa tunawa da kiyaye haƙoƙin mata, ta ce annobar coronavirus ta ƙara ta'azzara irin wahalhalun da yara mata ke fuskanta a fannonin ilimi, a wurin wuri, cin zarafi, da kuma taƙaitaccen damar da 'ya mace ke da ita wajen a dama da ita a fannin tattalin arziki. Wasu bayanai da Majalisar Ɗinkin Duniya ta wallafa a shafinta na yanar gizo sun nuna cewa nan da baɗi mata da 'yan mata miliyan 435 za su riƙa rayuwa a kan dala 1.90, yayin da wasu miliyan 47 za su tsunduma cikin ƙangin talauci sanadiyar annobar COVID-19. Cibiyar Johns Hopkins da ke bibiyar al'amuran cutar ta coronavirus ta ce adadin masu ɗauke da cutar ya haura miliyan 37.2 a duk faɗin duniya, yayin da sama da mutum miliyan sun mutu. Amurka, wacce ke da sama da mutum miliyan 7.7, ta kasance ƙasar da ta fi kowace yawan masu cutar. Sai dai ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma sun yi hasashen cewa akwai yiwuwar India ta ɗara Amurka a yawan masu cutar ta COVID-19, yayin da ta ba da rahoton cewa adadin masu ɗauke da cutar a ƙasar ya kai miliyan 7 a yau Lahadi. Ma'aikatar lafiya a India a ranar Lahadi ta ce an samu ƙarin mutum 74,383 da suka kamu da cutar.
To masu sauraro, a nan za mu da sa'a, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Mun za madadin kowa da kowa, musamman ma shi Mahmud Lalo da ya tana gabatarwa, sai Leo Sahili wanda ya bada umarni, kuma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri. Huu. huta lafiya. Assalamu.